sashin Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin ranar Alhamis 22 ga watan Maris shekarar 2018 akan mitoci 16.25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalar da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokacin. Babaya ko makiri ne tare da Lada Ibrahim Ayawa. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin mu na hantsi. To kuma kun gama jin labarai za ku ji cewar Amurka za ta yi haɗin gwiwa da Najeriya wurin inganta shirye-shiryen talbijin don fahimtar al'adun juna da matsaloli da kuma hanyoyin cuɗanya tsakanin ƙasashen biyu. Za ku kuma ji cewar hukumomi a ƙasar Algeria sun taso kiyar wasu 'yan ƙasashen yammacin Afirka 11 da 'yan ƙasar Niger 644 da suke zaman cin rani a ƙasar bisa zarginsu da shiga ƙasar taɓa rauniyar hanya. Haka kuma Usman Ahmad Kabara na tafi da shirinsa na nakasa. Muna kuma ɗauke da sharhin jaridun ƙasar Ghana da kuma saƙonni don ka aiko mana, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniyar.
Masu saurare, assalamu alaikum. Wata ɗaya bayan kwashi 'yan matan makaranta a garin Dapchi har su 110 da ƙungiyar Boko Haram ta yi kwaram jiya Laraba, sai ga su ƙungiyar ta sako su kusan dukkansu. Wannan ya kawo iyaye da ma sauran al'umma jin daɗi ƙwarai da gaske. Sai dai abin tambaya shi ne, ko menene ya haifar da sake waɗannan 'yan matan? Kai, ina cire murna na kasa magana, in ji ɗaya daga cikin masu murnan sake waɗannan 'yan matan mai suna Hayatta Rubutu. A lokacin da yake tattaunawa da wannan gidan rediyon tauyen taro, ya ce yana cike da murnan dawowan yaran nasu. A jiya Laraba ne dai ministan yaɗa labarai na Najeriya Lai Muhammed ya faɗa a taron manema labarai cewa an sako 'yan matan har su 91 kuma da yaro guda. An kawo waɗannan yaran ne aka ajiye su a bakin titi a garin na Dapchi da safiya. Ministan ya ce a ranar 19 ga watan Fabrairu ne dai aka kwashe waɗannan 'yan mata daga makarantar mata na garin Dapchi, kuma an sake su ba tare da kowane sharadi ba, kuma ba kowa ko sisin kobo ba, in ji ministan. Ministan shari'a kuma a tuwon janar na Amurka Jeff Sessions ya buƙaci masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya da su buƙaci hukuncin kisa a kan wasu shari'u masu alaƙa da miyagun ƙwayoyi. Jeff dai yana magana ne, yana jadda goyon bayansa ne ga shawar da shugaba Donald Trump ya bayar game da yaƙi da mummunar bala'in shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da ta'addabi ƙasar a halin yanzu. A cikin wata wasiƙa ko shawarwari da ya aike wa lauyoyin gwamnati na gwamnatin tarayya su 93 a duk faɗin ƙasar, Sessions ya ce tilas ne su duba duk wata damar da suke da ita na ganin an shawo kan wannan matsalar shaye-shayen ƙwayoyi, ciki ko har da duba yiwuwar amfani da hukuncin kisa idan hakan ya dace. Masu jefa ƙuri'a a Holland jiya Laraba sun amince da wani ƙuduri da aka yi ƙuri'ar raba gardama a kanta na baiwa hukumomin leƙen asiri leƙen ikon kallon saƙonnin intanet a kuma daidai lokacin da labarin suke fitowa cewa kamfanin Facebook ya ƙyale an yi amfani da bayanan mutane miliyan 50 wanda ya sake maido da muhawara kan batun sirrin bayanan mutane a dandalin ko kuma shafukan sada zumunta. A wannan ƙuri'a ta jin ra'ayin jama'a bayan sun kaɗa ƙuri'a ya nuna cewa kashi 49 sun amince da samar da wannan sabon tsarin, yayin da kashi 48 suka ce ba su amince ba. Sai dai wannan ƙuri'a ba tilas ba ne a yi aiki da shi. Yanzu dai Prime Minister ƙasar zai bar doka ta yi aikinta, domin ko batu ne da majalisun dokokin ƙasar duka biyu suka amince da shi. Prime Minister ya ce ba wai mun yi haka ba ne domin ƙasar tamu tana cikin wani hatsari ko barazana, a'a wannan ma mataki ne da zai ƙara wa ƙasar tsaro a halin da ake ciki. Kuma shugaban kamfanin Facebook Mark Zuckerberg a hirar da yi da kafofin yaɗa labarai daban-daban a jiya Laraba ya ce a fili yake kamfaninsa ya yi kuskure a irin rawar da ya taka a tara bayanan mutane ba bisa ka'ida ba. Wannan babbacin amana ne, ina matuƙar nadaman faruwar haka, muna da haƙƙin ganin kare bayanan mutane, in ji mai wannan shafi na Facebook da ya gaya wa tashar talabijin na CNN. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Amurka ta ce ta yi tattaunawa mai ma'ana tsakaninta da ƙawayenta a Turai a cikin satin da ya gabata akan wasu sauye-sauye da yarjejeniyar da aka kulla akan shirin nukiliyar Iran. sai dai ta ce tana gudanar da wani shiri na bacin rana idan shawarwarin ya kurkuce kuma shugaba Donald Trump ya yanke shawara na ya janye Amurka da cikin yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2015 babban jami'in da ke kan gaba a wannan tattaunawar daga ma'aikatan harkokin wajen Amurka Brian Hook wanda shine daraktan shirye-shirye na tsare-tsaren kan manufofi ya shaida wa manema labarai jiya Laraba cewa ba zai iya hasashen ko tattaunawar da Amurka da Birtaniya da Faransa da Jamus na cimma wata yarjejeniya da za ta tallafawa ta farko ba domin magance abin da shugaba Trump yake kallo a zaman rauni kan daidaituwar ta farkon za a iya samu haka gabanin kamin nan da watan Mayu ranar 12 ga watan Mayu ne dai aka tsayar cewa gwamnatin ta Amurka za ta yanke shawara ko ta ci gaba da aiki da yarjejeniyar ta sassautawa Iran takunkumin kare tattalin arziki kamar yadda aka amince tsakanin manyan kasashen duniya da Iran.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tubadalla, ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya jaddada aniyarsa na ƙara haɗin gwiwa da Najeriya wurin inganta shirye-shiryen talbijin don fahimtar al'adun juna da matsaloli da kuma hanyoyin cuɗanya tsakanin ƙasashen biyu. Hakan ko ya bayyana ne a wani taron lacca da aka shirya a Jos. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Jami'in sashen al'adu na ofishin jakadancin Amurka da ke Abuja, Ladi Socha, wanda ya jagoranci tawagar Amurkawan zuwa nan Jos, ya ce sun zo ne da wata ƙwararriya a harkar aikin talabijin Angelina Bonnet daga Los Angeles a California don ta taimaka wa masu aikin fina-finai da dabarun inganta aikinsu.
This partnership is intended to bring American film and American television to foreign audiences.
Mr. Ladi Socha ya ce manufar wannan haɗaka ita ce yadda za a fahimci yadda ake haɗa fina-finai a ƙasar Amurka da yadda za a bada labari mai inganci a cikin ƙalilan lokaci. Ita ko Angelina Bonnet wacce ta yi fice wajen haɗa fina-finai har ya kai ta ga shiga tawagar kamfen ɗin neman shugabancin Barack Obama a matsayin shugaban Amurka, ta ce ta zo Najeriya ne don ta taimaka wa masu harkar talabijin da bayanai kan yadda za su gudanar da aikinsu su ja hankalin masu kallonsu su kuma ilmantar da su cikin nishaɗi da annashuwa.
Cultural, economic, social, making sure the world is more equitable, more just.
Tace akwai sauye-sauye da suka shafi al'adu, tattalin arziki, zamantakewar al'umma, yin adalci da ya kamata masu hada fina-finai su bada fifiko a kansu don bayyana irin ɗabi'un da za su kawo haɗin kai da zaman lafiya. Shugaban cibiyar koyon dabarun hada fina-finai ta ƙasa da kenan Jos, Christiana Best, tace batutuwan da Angelina ta bayyana za su taimaka ƙwarai.
Akwai abubuwa da yawa da za ta koyar ma dalibinmu domin ta daɗe tana aiki. Za ta yi koyarwa ba kan abin da an rubuta kawai ba, amma kan ilimin da ta samu a wajen practice nata. So yaran nan suna marmari sosai su ji akan waye na can ciki field ba theory kawai ba.
Na zanta da wata ma'aikaciyar talabijin ta ƙasa wato NTA.
Sunana Marine Wesley Ostep. Na koya abubuwa da yawa don ta gaya mana za ka iya rubuta script naka, kuma akwai abubuwan da za ka yi lati za ka iya developing kanka, kuma akwai mutanen da za ka yi aiki da su so that za ka iya achieving film din.
Wadanne matsaloli suke suka danta wajen gudanar da aiki?
To kaman a nan Najeriya sponsors yana da wuya,
wato ba kudi
da za ka yi. Wani lokaci kana da idea din, ka rubuta script din, amma wai zai taimake ka?
Taron laccen da ya samu halartar ɗalibai, ma'aikatan talabijin da masu haɗa fina-finai masu zaman kansu, jami'an tsaro, ƙungiyoyin farar hula da jami'an gwamnati. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla a gaida Zainab Babaji. Hukumomi a ƙasar Algeria sun ta sakiyar wasu 'yan ƙasashen yammacin Afirka guda 11 da wasu 'yan jamhuriyar Nijar su 644 wanda suke zamancin rani a ƙasar bisa zarginsu da shiga ƙasar ta ɓarauniyar hanyar, zargin da 'yan Nijar ɗin da ke zaune a wurin suka yi watsi da shi. Ga haru da mamman baƙo da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Duk wanda ka ga ya tsallake gidan shi ya tafi gidan wani neman wani abu, ka san ba daɗi ba ta mai. Muna roƙo ga gwamnati nema talaka abin da zai ciyar da kanshi.
Wallahi wahala abincin da za mu ci ban mu, gwamnati ba ya ba mu, kuma nema mu ne muke iyalin mu ta sha. Mu ruwa kama asiri, Allah ya ruwa mana.
Iyali na in ba alshe na tsallaka ba ni da ruwa. su naje Najeriya naje Abuja naje Lagos ban ci da iyali na ba amma can iyali na yanzu lafiya lau suna can suna ta godiya sa albarka a gida
rashin aiki da rashin samun kulawa da rashin samun tallafi daga hukumomin kasashen su shi ke sawar matasan dole hita zuwa ci ranin a kasashen waje inji wani matashi dake cikin ayarin da hukumomin kasar ta Algeria suka tuso kiyar su zuwa jamhuriyar Niger
duk kasashen duniya mutanen Niger su mu ne kan muke shan wahala in ka tamo mutun daga wani wuri ka bashi abin da zai kama kansa ya kama sana'a ko kuma dai wani abu
So tarin yawa hukumomin jamhuriyar Niger na bayyana cewa suna iya nasu kokarin domin inganta rayuwar al'ummar wannan kasar yayin da suke watsi da zarge-zargen da matasan ke yi har ma suna cewa in dambu yayi yawa ba shi jimmai koda yake a lokacin yakin neman zaben shugaban kasa na shekara 2016 da ta gabata shugaban kasar Niger mai ci yanzu Alhaji Isuhu Muhammadu ya ce za su samu dambun mai kuma dole sai ya ji mai a wannan karon Malam Usman Musa memba ne a kwamitin da ke kula da karbar ƴaƴan Niger da aka koro daga kasar Algeria yana cewa
ko a cikin gidanka aka huddo mai abinci akwai ranar da zaka ci shi kace ka jaru ya ce bai ishe ni ba garu kenan baiwa a ce da shi da wanda ya kara wannan muna aiki ka wada da ka wada wanda suka zo na Allah ubangiji ya sa dan su isa ga sauran dangin su gulaiya
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to madalla a gaida Haruna da Mamman Bako bari mu shakata da wannan waka kafin mu ci gaba
Kazaga cikin Lagos kuma ga Badshu ga Laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran dussun kafa dubu babban kantikin su dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai ru wadannan dolan dalbe yurin zama mai rugujin tsiya kaga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin kasa kaliya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne zai kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa dan muku gargadi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce ka sa in ba hanya za ka yi dan haka gwamnati ta tuna tai kwalta ma ke ki a kauye da cikin birni gari motocin talakawa
to madalla da fatan an shakata da wannan faifan ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe 3 ne da minti 14 na dare a nan Washington ga kuma shirin mu na gaba
nakasa
ba kasawa ba
Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar to mai sauraro barkamu da wannan lokaci muna tare da commissioner mata ta jihar Kaduna kuma wadda karkashin ta ne ofishin kula da mutanen da ke da bukata ta musamman yake wato wanda mutanen mu suke ciwo nakasar su amma yanzu haka zamu ji menene yake faruwa ne domin mun ji labarin cewa jihar Kaduna za su bude wani sansani wanda yake a Turanci Rehabilitation Center wanda zai zama yana dauke da waɗannan mutane ko me za su yi ko me za su koya ko me sa za a yi shi bari mu bi Hafsat Baba mu ji bayanin ta Hajiya Hafsat zaki yi mana karin bayani akan wannan Rehabilitation Center da za ku yi a Kaduna wanda muka ji labarin kusan biliyan da aka ware
to assalamu alaikum Wannan rehabilitation center da aka yi magana watan za a bude su guda uku. Dama muna da rehabilitation center guda biyu. Daya a Kafancen, daya a Kakuri a cikin Kaduna. To yanzu sai gwamnati ta ga cewa ya kamata a ƙara fadadawa saboda ƴan uwanmu na kasasu wanda suke son koyon sana'a. To shine aka bada kwangila a gina daya a Jaba, daya a Soba, daya kuma a Binnin Gwari, wato guda uku kenan. Saboda ya kasance cewa sun dauki zamu iya daukan jama'a fiye da yanda muke da shi yanzu. Dan a yanzu haka muna da fiye da yara 200 a wannan rehabilitation center din. To alhamdulillah aiki ya riga yayi nisa, kuma idan aka kare wannan aiki watan zai kasance cewa an samu rehabilitation center guda biyar kenan. Dama muna da biyu, to yanzu kuma gashi an kara guda uku. Wannan rehabilitation center dai zai dauki nauyin tabbatar da cewa an samu ana koya ma su mutane masu bukata sana'o'in hannu yanda za su yi dogaro da kai. Kuma dama idan suka gama koyon wannan sana'a na tsawon shekara uku, akan yaye su sannan kuma a basu wani abun da za su rike a hannu kamar jari kenan. Sannan banda haka nan ma'aikatan mata kuma yanzu haka maganan nan da nake maka, waɗanda suka koyi waɗannan sana'o'i mun riga mun gaya musu cewa akwai wani tallafi da jihar Kaduna ta ware na miliyan 200 wanda za a tallafa ma mata da kuma masu nakasa wanda a matsayi ne na rance. To in Allah ya yarda su ma suna cikin waɗanda za su mori wannan wannan loan din da za a bayar. Sannan kuma banda haka nan za a yi musu bita irin ta wata abin da ake cewa business plan. Watan duk abin da za ka yi in dai na harkar kasuwanci ne sai ka samu ka yi tsara shi. Domin yawanci za ka ga cewa harkar kasuwanci takan durkushe ko kuma ka ga ko jari ya kare da sauransu domin saboda ba a yi tsari ba. To saboda haka za a yi tsari yanda idan suka gama kuma cikin wannan tsari suka samu dan wannan tallafi za su iya ci gaba da harkar rayuwarsu. Banda haka nan kuma yanzu haka mun zauna da wata kungiya da ake ce ma Mafita wanda ta kasar waje ce, wanda ita ma ta shigo cikin wannan yanayi na masu bukata yanda za a gyara musu karatunsu saboda ya kasance cewa certificate din da za su samu to certificate ne wanda ko ina suka je za su yi amfani da shi ko na ci gaba da karatu ko kuma na neman aiki. Watan za su samu kaman wani curriculum ne da aka za a inganta harkar karatunsu wanda zai kasance za a yi haɗin gwiwa da MBTE. To Mafita sun zo sunan kungiyar kenan wanda DFID project ne na Ingila. To mun yi magana da su kuma duk sun riga sun dauki bayanin da muke da shi. Sannan kuma a cikin wannan gamantakewa da muke yi tare da su Mafita din za su koya ma sababbin malaman da za a dauka. Sai saboda kwanan nan za a daukan masu aiki na nan masu bukata din za a dauka musu malamai da masu koya musu karatu. To za su zo su yi musu bita yanda zai kasance cewa ya zama daidai da yanda ake yi a ko ina a duniya. Saboda ka san anan rehabilitation din muna da gurago, muna da makafi, muna da duk dai gasu nan dai ƴan uwa masu bukata duk muna da su. So saboda haka duk yanda muka san zamu inganta rayuwarsu, to insha Allah gwamnatin jihar Kaduna tana kokari kwarai da gaske. Kuma duk abin da muke ci a kake a nan ma'aikatan mata da walwalar jama'a ka tabbata cewa su ma suna ciki. Koran da muka yi ranar mata ta duniya, to a ran nan mun kawo wasu bankuna sun gwada musu yanda za su yi in Allah ya sa aka samu wannan tallafi to za su inganta sana'o'insu. Yawanci kuma duk waɗannan masu nakasa masu sana'o'i su ne muka gayyato domin a ƙare musu bita.
To amma kuma su kansu mutanen da suke da bukata ta musamman din wani kira zaki musu na ganin cewa idan hakan ta tabbata sun inganta, sun kare, sun kuma killace wannan abu domin mai amfanin su da na ƴaƴansu ma da jikoki masu zuwa.
To alhamdulillah ina so in kira in yi kira da babban murya kuma in ja kunni cewa gwamnati ta kashe dimbin kudi har wajen biliyan 1 wanda aka yi wannan ake wannan gini kuma za a saka na'urori irin na zamani. Muna fata cewa waɗanda za su muri waɗannan kuma su ci gaje wannan aiki da gwamnatin jihar Kaduna ta yi saboda su inganta rayuwar ƴan uwa masu bukata, to ya kasance cewa da Allah su ma kuma su kula, domin wani lokaci akan ce kayan gwamnati kayan banza, to kayan gwamnati ko ba kayan banza bane saboda haraji ne wanda jama'a suka biya ake tattarawa ana yi kokari a inganta rayuwar al'umma. To muna fata cewa kuma muna jan kunni cewa ba za mu yadda kuma ba za mu yi sakaci ba, kuma za mu sa ido, gwamnati za ta saka ido kwarai da gaske ta tabbatar cewa ba a yi lalata duk abin da aka saka ba, domin idan aka lalata din gaskiya wannan zai sa mutane ba za su ji dadin bada gudunmuwa ba. Domin kamar yadda nace ai akwai kungiya ta kasar waje, kuma akwai kungiyoyi na cikin gida ma su ma wanda suke son su bada gudunmuwa. Idan aka ga cewa ana irin wannan tattali din, to yawancin mutane za su fi zuwa su bada taimakon ko gyare-gyare ko kuma su kawo ɗan sana'urori su ce ga suna a ƙara ingantawa, to abin da muke so kenan. Saboda haka muna fata cewa za a mori wannan babban aiki da jihar Kaduna ta yi domin inganta rayuwar su ƴan uwa masu bukata, kuma su tabbatar cewa wannan abun an yi shi ba na yau bane, a'a na shekara da shekaru masu zuwa, in Allah ya yarda su da ƴaƴansu da jikokin su su ma za su amfana. Ba mu san mu ga mutane ƴan uwa suna bara akan titi ko sun saki ƴaƴansu tunda an riga an bude wannan wuri, to wannan wuri na inganta rayuwa ne, muna fata za a yi amfani da shi, kuma muna san mu ga cewa su ma sun shiga duk kowane fage na ci gaba na rayuwa a jihar Kaduna.
To daga ƙarshe tambayar shine yaya za ku yi ko kuma meye za ku yi wanda za ku tabbatar da cewa gwamnatin Malam Nasir El-Rufa'i ta kiyaye tare da tabbatar da cewa bayan ta gama wa'adinta, in ma wa'adi ɗaya ne in ma biyu ne, ta gama ta wuce wata gwamnatin ta zo bata tarwatsa wannan abin da ta faru ba, saboda muna da matsalar continuity in ji Bature, wato abin da ake cewa ci gaba na wani ya fara wani aiki mai kyau wani ya karasa shi. Ya kuke don tabbatar da cewa wannan abin da ku bai kasa a guye ba, Hajiya Hafsat?
To alhamdulillahi muna fata cewa wannan gwamnatin Allah ya da shi mai girma gwamna ya ce duk project din da ya fara insha Allah zai yi kokari tabbatar cewa an gama shi zuwa shekara mai zuwa. Kuma ni abin da ma nake cewa shine duk abin da yake na ci gaba ne na al'umma, balanta kuma waɗannan suna da bukata ta musamman, to bai kamata a sa son zuciya a ciki ba. Duk abin da aka yi a wannan gwamnati ya kamata koda wata gwamnati ce ta zo ta dinga dorawa akai, domin haka ne ake samun ci gaba. Idan ba haka nan ba za a kwaro waɗannan yara, kuma zai kasance cewa an shiga cikin haƙinsu. Saboda haka muna fata cewa duk abin da aka kafa inda na jama'a ne na kuma ci gaban al'umma, to ya kamata a ci gaba. Amma in Allah ya yarda duk abin da ake ciki an yi alƙawarin cewa wannan aiki za a yi kokari a gama shi, kuma su kansu waɗannan yara namu za su fara cin moriyar wannan aiki kafin ma a ce gwamnatin ta zo ƙarshe. Kabara, na gode.
Kwamishinar mata ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba, wanda a yanzu haka take birnin New York wajen wani taro da ta zo. To duka nan shirin ya kammala a madadin wacce ta haɗa mana sauti, Julie Lazarus Gresham. Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa, mu zama lafiya.
To madalla a gaida Usman Ahmad Kabara. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo sharhin jaridun ƙasar Ghana.
Za mu soma sharhin jaridun na yau ne da babban jaridan ƙasar Ghana, wadda babban labarin ta yau shi ne Unibank Bairushi ba KPMG ta ɗauki nauyin gudanar da aikinta. Jaridar ta ce bankin Ghana ta bayyana cewar Unibank ba ta rushe ba, kuma ta ɗibiya arifin gudanar da aikin bankin zuwa ga KPMG, wacce ainihin kamfani ne na ƙididdiga ta kula da sha'aninsa. Sai kuma a shafi na 16 inda muka zakulo wannan labari daga ma'aikacin kiwon lafiya 32,000 kadai sun kai rajista. Jaridar ta ce hukumar da ke kula da sha'anin kiwon lafiya ta bayyana cewa daga ma'aikacin kiwon lafiya 32,000 ne kurun sun kai rajista. Da hukumar ta nuna cewa wannan wani abin damuwa ne saboda yana kawo jan kafa dangane da sha'anin kiwon lafiya. An gabatar da yarjejeniyar haɗin kai dangane da tsaro tsakanin kasar Ghana da Amurka ga majalisar dokoki. Jaridar ta ce wata yarjejeniya tsakanin gwamnatin Ghana da Amurka akan wato haɗin kai na tsaro an gabatar da shi ga majalisar dokoki jiya. Ministan tsaro Mr. Dominic Nitiwol ne ya gabatar da yarjejeniyar ga majalisar dokoki. Gayan haka kakakin majalisar dokoki din Professor Mike Okwe Junior ya mika wannan yarjejeniya ga kwamitin tsaro da kuma ma'aikatan cikin gida da kuma kwamitin kundin tsarin mulki shari'a da kuma harkokin majalisar dokoki domin su yi nazari a kansa. Ita ko jaridar Gada Palaba yau ta rubuta cewa a Dongo yayi kace-kace da bawum ya gambe da kauye daya dam daya. Har yau Gada Palaba Fuadu ya amince da kafa sassane sojan Amurka a Ghana. Mulleka da Daily Searchlight kuwa labarin ta shine bankin Ghana ya haɗiye Unibank KPMG ta nada sabbin manejoji. Har yau a Daily Search Ghana za ta bayar da katin shedar ɗan ƙasa a watan Afrilu. The Herald Akufo-Addo ya baiwa Amurka sassane soja a Ghana. Har yau dai a jaridan ta Herald Adena ta tsandiyan Ghana da haraji. Ghanaian Times rukunin aikin sa kai 2000 za su soma aiki sabon wata. Har yau dai a jaridar Ghanaian Times babu sassanin sojan Amurka a Ghana sai kuma da Today. Bankin Ghana ta mallaki Unibank da wannan sharhi na Today. Muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
Tuma da Allah gaida Ridwan da Abbas yanzu ko ga sakonnin da kuka aika mana.
Assalamu alaikum DOE Hausa. Ya Allah ku muka ni sakuna ina taya murna da iyayen ɗaliban da ci da aka dawo da su a jiya. A fatan Allah Ubangiji zai sa wannan dawowa da aka yi da su a zaman mana alheri a ƙasar mu Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai zuwa Kampala malamin Dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana shi ne ina nuna farin ciki da kuma jin daɗi game da sako waɗannan 'yan mata na darsu da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka yi.
Assalamu alaikum DOA. Ina so in gabatar da ra'ayina akan masu mamakin cewai an mai da 'yan matan darci ba zato ba tsammani. Wato suna ganin cewa an yi wani maguɗi ko an yi wani abin nan. To ba hala a yi adawa ba, amma sun manta da addu'o'i da jama'a suke yi, Kirista, Musulmi da sauran jama'a suna addu'o'i. Sun manci da Allah ne halin Allah ba abin da bai iya ba.
Tuma da Allah yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amma wannan karin a takaice.
To a takaice daga yanzu zuwa kowane lokaci ana sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai kalubalanci China kai tsaye, wanda ba mamaki rikide ya zama babban sabani ta fuskan kasuwanci a tsakanin manyan kasashen biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya. Daukan matakin kan China game da cinikayya martani ne akan satar fasaha da daukar wasu fasahohin Amurka zuwa ga wasu kamfanonin China. Ana sa ran shugaban na Amurka ya bayyana wannan mataki a wani lokaci yau Alhamis. Wata daya bayan kwashe yan matan makarantar garin Dapchi har su 111 da kungiyar Boko Haram ta yi kwaram jiya Laraba, sai ga su kungiyar ta sako kusan dukkan su. Wannan ya kawo wa iyaye da sauran al'umma jin dadi kwarai da gaske game da wannan al'amari.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Sai kuma can da la'asari ya zaje wasu abokan aikin mu dauki da sauran shirye-shirye da rahotanni. yanzu a madadin kowa da kowa don sashi Hausa da muryar Amurka musamman Malam Ibrahim Ayawa da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya ba da umarni Solomon Abu da kuma injiniyan mu na wannan hantsin Mr. Kelvin Baba Yakubu Makirine ke sallama da ku sai an ji ba assalamu alaikum.